بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليسر هدور من يمتي نلي تنين شابير قوتا محرم shekara ta 1438 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 17 ga watan 10 a shekara ta 2016 na lissafin miladiya. Za mu tashi a karatun mu na ko in ce darasin mu na 32 a karatun littafin Fadhlul Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhin sa na Malam Salih ibn Abdul Aziz ابن محمد ابن ابراهيم ابن عبد الله ابن الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب ال الشيخ ما كون داي غباتا من تسيا داما اندا يا قاري منا وتا شيمفدا داي فاري دنگنه دا شرحين حديثين كو انشي اثر نا ابي بن كعب رضي الله عنه هو أثرنا أبي بن كعب عند أشكنسا يكي شوى عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمصه النار وأن الأثر جيني هذا مكي شره ذا متاش عند يتي قال رضي الله عنه هنا أشافنا 40 بكوي هو بسم الله كلام تنقوك دم قال الشارح
قال الشارح
نعم
رحمه الله تعالى قال رضي الله عنه هنا عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار.
نعم. وأنا أثر كما يلمالني أنبتا عليكم بالسبيل والسنة إنا هولنكو دا سياوا أكن حنيا حنير ألا واتو المسلنشي والسنة دا سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من عبد دومن كوا يد لمرين يكي شيني باب ونباوة على سبيل وسنة وان ليكي كان وانا على دين تنا نوني أكن شرعي شوى وانتا مفللا دا ذات زوزا أفتئت توبا ميسام تسئي دين يذما على سبيل وسنة مفنشونا سوسي ما لنزيف كالي من بيان سام مميميتا عليكم بالسبيل والسنه ان هورنكو da kubi musulunci da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kuwa shine ma'anar fa innahu yadda lamarin yake shine laysa min abdin babu wani bawa ala sabilin wanda sifar wannan bawa ita ce yana kan musulunci wa sunnatin da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ذكر الرحمن وان ذي تنو أبنجي من رحمة سبحانه وتعالى ففاضت عيناه سي إدنسا يقرار من خشية الله وتدهوى يسبدا سورا الله فتمسه النار سننكم أتي وتاتيش كان سنوانا جملة تسعيسو سي سيكاهده كنتين ليس إن النفي نأتكي wannan nafiyin shine yazo yayi aiki akan wannan fatamassahun nar ma'ana ba za a samu mutum mai wannan sifar wuta ta ci shi ba shine abin da ake nufi wuta ta taba shi ba an gane abu nan an fadi abubuwa biyu da wani aiki da bawa zai aikata amma kuma da sharadin wata sifa da zai zama akan ta aikin da zai aikata shine ya tuna ubangiji ya kuka saboda tsoron Allah kawai mutum yana zaune ko yana karatu a sallah sallar dare da makamantan su ko yana karatun alqur'ani ko yana zikiri haka kawai ya tuno ubangiji sai zuwa hawaye ya zubo masa to babu mai yin wannan amma da sharadin cewa huwa ala sabilin wa sunnatin to indai aka samu wannan to wuta ba ta bace kun gane wannan zancan yau wannan ashe dalilin kawo wannan asar a wannan babi na fadlul islam shine dan yununa mana falalar addinin musulunci musamman ta bangaren falalar da musulunci yake da ita akan mabiyansa cewa duk mutumin da yake musulmi wannan hadisi yana nuna mana ko in ce wannan asar yana nuna mana wata baiwa wata rahama wani tallafi da ta goma shi da Allah madauki yayi wa dukkan mutumin da ya yarda shi musulmi ne to daga cikin falalar da zai samu in dai ya nazimci wannan hanyar to ko kuka yi dan tsoron Allah wuta ba za ta bashi kun hango abin nan inda darasin yake yau wato nan galibi malamai suka ambaci wannan hadisin wajen kwadaitar da mutane akan yin kuka kuka a nan tsoron Allah wanda zai fito wa mutum haka saboda tsoron Allah da tunanin ubangiji ko kwadayin rahamar Allah da aljanna ko tsoron azabar Allah da wutar jahannama ko wanne ɗaya daga cikin waɗannan dama targhibi ne ko tarhibi duk nususun musulunci haka suke ko sai shari'a kuma to duk abin da zai sa mutum ya zubda hawaye a musulunci wannan falala ce babba bal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kwadaitar da mu akan idan mutum ko sallah yake wa mutane ya karanta ayoyi da suke na rahama in kuka bai zo masa ba ya zo daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum yayi tabaki shi yasa aka samu magabata sahabbai da tabi'ai sukan kakaro kuka dan su sa mutane tsoron Allah wannan shi kuma ba babu riya yake ba shine at-tabaki at-tabaki din shine kakaro kukan ko bai zo maka ba saboda siffa ce mai kyau wannan risina din gaban ubangiji da zai jawo hawaye din ya zubo musamman amma an fi son sa idan ya zama ikhlasin ne fi da shi ba kakaro ba shi ma kakarowar kar a yi dan burgewa yawa ko kakarowar za ka yi ka yi dan so kake ka yi ai mun sa akwai bambanci ya kakaro kukan dan yana so ya yi kuka ba ya kakaro kukan dan a ce shi mai kuka ne a sallah yawa kun ga ko wancan na farko shi daidai ne zai samu lada a kai na biyu kuwa tunda akwai wani abu mai suna dan ma'ana wata lamun ta ta'alili dan kaza ya kuma wannan kaza din ba Allah ba to maganar lada a gare shi babu duk abinda mutum zai in ba dan Allah ba zai samu ladansa ba amma yana daga cikin abinda ake so mutum ya kuka ko a karatun sallah ko makamancin wani Allah madauki ya taimake mu shi yasa zamanin sahabbai sukan zabi mai karatun alqur'ani wanda yake da irin wannan lahan din da Allah madauki ya hore masa yadda in yana karatu yana sa mutane kushu'i duk wanda karatunsa ba shi da dadin sa kushu'i yana cikin abinda malamai sukan fifita wani akan sa ba shi ba indai ana samun wani wanda ba shi din ba in ko babu wanda ya kai shi to shikenan shine asahhu ma fil babi kamar yadda malaman hadisi suke cewa to sai ce wannan fadin da ya fadi cewa alaikum bis sabili was sunnati فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار يريد بذلك أبين ديكي نفيد وانه أن الفضر إلى التي جاءت في الأحاديث شوى فللو لندسك بو أحاديثي لك تكين سكوما وانه حديث إنما يحظى بها واندزير بوت دسو كوي شيني man kana ala sabili was sunnati wanda ya kasance yana kan musulunci gangariya yana kan kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akan wata hanya ta bid'a yake ba a shikenan mutum yana kan hanya ta bid'a ko yana kuka ba wani amfani da zai samu mun gane abin yawa dole ne mutum ya zama akan sunna yake sannan kuma aka samu wannan kuka daga zuciyarsa a wato idan sai zubda hawaye saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to sai a duba wancan sharadi na farko mai sunna ne ko mai bid'a inda bid'a to komai babu wannan ladadi ba zai samu ba wannan falala ta cewa wuta ba za ta taba shi ba babu shi sai ce faqad jaa anhu alayhi salatu wassalam ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil hadisi sahihi hadisi ingantacce aynani la tamassuhuma an-naru idanu guda biyu wuta ba za ta shafe su ba nan malamai suna maganar ya kamata tun da zuwan fadi wannan in aka ce wuta ba za ta shafe wata gaba ba ta jikin mutum ma'ana wuta ba za ta taba jikinsa ba gaba ɗaya domin indai har za ta taba wata gaba ita taba jiki yau don haka ainu aka faɗa a nan ido aka faɗa amma ana nufin dukkan jiki yau ba a nufin cewa to akwai kila za a azabtar da kafa sai a kyale ido a ana nufin jikinsa wuta ba za ta taba ba nan kun ga akwai mubalaga a ciki ya nuna mana matukar yadda wannan rahama ta Allah take ta bangaren cewa ba za a azabtar da mutum ba sam sam ma'ana kenan an kore masa duhulan awwaliyan da duhulan ma'aliyan dangane da wutar jahannam ma'ana baya cikin waɗanda za su shiga ma wuta saboda wani zunubi mun gane sannan a azabtar da su a fito da su sannan a dawo da su aljanna in an ce ba za ta taba shi ba wannan abin ake nufi kaga kenan wannan dole kenan ya zama babu shirka tare da shi kun fahimci abin domin in an samu shirka to dama duk wannan kuma abin ai ba zai amfani ba ashe kenan idan mutum yana kuka na tsoron Allah wannan yana kankare masa zunubai tunda zai je yana da zunubai kuma ba za a kalli zunuban ba ba za a taba shi da wuta kun hango wannan shi ma ciki yau ashe kenan min mukaffiratiz zunub mutum ya rika zubda hawayensa dan tsoron Allah ba kuma dan burge mutane a gaban mutane ba Allah ba mu ikhlas ainani wannan mubtada ne la tamassu manar jumla din ita ce khabar idanu guda biyu wuta ba za ta taba su ba nan ba idan mutum daya bane wanda suke guda biyu nan ana nufin idanu biyu na mutum biyu wasu mutane guda biyu to idan su wuta ba za ta taba shi ba gashi ainun bakat min khashiyatillah idan da ya kuka domin tsoron Allah domin tsoron Allah ba domin wani abu ba wa ainun batat kafin mu je nan tukuna wanne kuka ne zai zama na tsoron Allah shi kuka yakan zo wa mutum wani lokaci ko saboda farin ciki ko saboda baƙin ciki ko yakan zo kuma saboda kaji wani yana yi sai zuciyarka ta raunana sai kai ma kai to duk a cikin waɗannan ba sa cikin wanda ake siffanta wa anan sai wanda ya zama tsoron Allah ne ya haifo shi daga kirjinka kuma ya zo idanka saboda kana tsoron Allah ko saboda ragaba wajen kwaɗayin wani alheri a gun Allah subhanahu wa ta'ala aljanna kenan babban alheri kenan ko kuma tsoron azabar Allah maduki sai ka tsorata karazana sai hawaye ya zubo to wannan tsoron shine wanda ake magana cewa za a samu wannan abin da shi la'alla wani zai samu cewa to idan mutum yana bayan liman ana cikin ko addu'ar wutiri musani galibi za ga mutane sun fi yawan yin kuka ma lokacin addu'ar wutiri karanta ayoyin alqur'ani ga ayoyin na tsoron Allah sai ga mutane sam koge zo ba ruwan wani amma daga an zo Allahumma kaza da kaza Allahumma ka sai ga mutane suna kuka shi wani ma yake cewa akwai mamaki ya kamata a lokacin da ake karanta ayoyin nan shi fi dacewa a ce mutum ya kuka to ala ayyi halin idan mutum kukansa yayi ne dan liman yayi a wani aji zaka sa shi ai masa kyakkyawan fatan Allah ya sa ya zama shi ma na liman din ya haifar masa da nasa tsoron Allah domin tunda shi ma daga zuciyarsa ne la'alla da ya ji liman din ya yi zuciyarsa ta raunana shi ma ba wai kawai dan liman din ba sai ya tuno la'alla azabar Allah wannan abin da liman ya ji a ayan nan ko ya karanto mana ayan nan har ya kuka to kai ma sai tuna maka cewa sai ka tuno wannan abin alherin aljanna sai kai kuka wuta ai kuka Allah ya sa haka idan mutum ya samu wannan to wannan yana cikin waɗanda za su samu wannan sharadi din za su samu wannan cewa wutar ba za ta taba su. Wannan ido na farko kenan. Wa ainun ido na biyu kuma shine wanda idan da batat tahrusu fi sabilillah, idan da ya kwana shine batat. Mun san na shaga ya mana cewa ido da duk wata gaba ta jiki duk abin da yake guda biyu ne da kai, to in an zo bashi damiri ana bashi lamirin me, lamirin mace, ba za ka ce ainun sai ka ce tunda ba ta marbuta sai ka ce namiji bane, a'a ainun batat da namiji ne sai a ce bata. To amma saboda wannan ka'ida ta larabci, duk wata gaba ta jikin mutum in guda biyu ne to kowace daya in aka fade ta ita kadai lamirin mace ake bata, sai a ce hadhihi yadun, ba za ka ce hadha yadun ba. Kada wani ya ce ai a larabci mai ta marbuta mai takuri shine mace, shi kuma yadun bashi da takuri, mun gane. To amma ko ba takuri tunda shi kadai ne zaka fada, to lamirin mai zaka bashi mace zaka bashi, wannan kaida ce. To ita ce nan haka ainun, kun ga ai ido biyu ne da mutum. Yawwa, to ainun batat da idan da ya kwana tahrusu bisin ne ku gyara ya sa sadu ba tahrusu bane haka yake asalin hadisin nan kuskuren shi mai rubuta littafin daga bakin malam ya ji sinin sai ya dauka sadu ce. Idan da sadu ce kwadayi kenan ko shi kuma a babin daraba yadribu yake, don haka harasa yahrisu, shi ko wannan na gadi harasa yahrusu, ka'ida su kenan. Don haka sinun ce ba sadun bane, sai ku canza batat tahrusu fi sabilillah, idan da ya kwana yana gadi fi sabilillah an kai shi a kafa wanda ake tsoron abokan gaba za su biyo, aka ce ya zauna nan ya gadi kar ya motsa, to ya kwana a irin wannan, to shi ma idan sa wuta ba za ta bashi. Kun ga nan shi ba saboda idan hawaye ya zo bane, nan a ce kenan ana nufin idan sa, ana nufin jikin sa Allah madaki ba zai sa wuta ta taba shi. Wannan shi kuma hadisin daban yake, wannan malam ya tuna mana shi ne ya kawo shi saboda yana da munasaba, yana da alaka da asar din Ubay ibn Ka'b da muke magana a kansa. Domin asar din Ubay ibn Ka'b menene shi? Mawqufi ne. Kun san mawqufi? Me mawqufi? Maganar da take ta sahabi. Yawwa, idan aka rawaito hadisi sai zama matanin bakin sahabi ne ya faɗe shi, ba cewa yi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba. Ai kun ga kun duba farkon zancen a shafi na 44 cewa aka yi wa an Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu qala, man alladhi qala, wani ne yace shi Ubay ibn Ka'b, dan haka wannan sunan sa mene? Mawqufi. Da daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce marfu'i, din nan san kun san wannan ko mafi yawan ku. To tunda kuwa magana ce daga sahabi, tana buƙatar a ƙarfafe ta daga wani nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa malam ya hikimar ya kawo mana hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan irin wannan abin cewa ainun bakat min khashyatillah. Kuga ai ya dace da wancan maganar cewa zakara rahmana fa fadat ainahu min khashyatillah, ko kuma agun malamai ko da babu wannan hadisin shi marfu'i din, fadin Ubay ibn Ka'b wannan hadisin da muka karanta mas'ala ce wadda ba ta istihadi ba, mas'ala ce ta aqida, domin yana ba da labari ne abinda zai faru ran tashin alkiyama. Abinda zai faru ran tashin alkiyama ko in an je abin nan wajen yin azaba ko yin rahama shiga aljanna, wane ne yake da ikon fadarsa wanda ake ma wahayi, ko dai a Qur'ani ko kuma a same shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa malamai suke cewa wannan hadisi mawqufi ne amma fi hukmil marfu'i, yana da hukunci na marfu'i, saboda shi sahabi ko da bai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba, mun san labudda an yakuna qad sami'a hadha al-ilma min an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, cewa wannan ilimin ya ji shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, da idan da ya kwana yana gadi fi sabilillah. Wannan hadisi Tirmidhi ya rawaito shi a cikin sahihin sa, hadisi na 1639 min hadisi Ibn Abbas, daga hadisin Abdullah ibn Abbas, wa huwa sahihun, hadisi ne ingantacce kamar yadda Malam Albani masa hukunci a cikin Sahihul Jami'is Saghir. Sai mu duba ma'anar hadisi dai na 1639 a Tirmidhi, hadisi ne kuma ingantacce. Fa bayyana radiyallahu anhu huna, to anan kun ga shi Ubay ibn Ka'b bayyana, ya bayyana annahu, cewa innama yahdha bihadha alfadli man kana ala sabili wassunnati, ya faɗi wannan akan siyaki na sharadi, cewa kawai wanda zai rabauta shine yahdha, daga hadhi shine ka samu rabo, yahdha bihadha alfadli, wanda zai rabauta da wannan falala, wata falalar cewa wuta ba za ta taba shi in idansa yayi kuka ko yayi gadi, ya kwana yana gadi. To amma dai anasa wanda muke magana a kansa, maganar mutum ya zubda hawaye ne don tsoron Allah. To wane ne zai samu wannan falala? Shine man kana ala sabili was sunnati, shine duk wanda ya zama yana kan tafarki madaidaici da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun hango abun? To shine na gaya mana dazu, kuma zan maimaita yanzu. Dalilin kawo mana wannan asar a wannan littafi, kuma a babinsa na farko, babin da yake magana akan fadlul Islam, falalar da musulunci yake da ita, wanda in ba kumanta ba mun yi magana a baya cewa falalar Islam ana gane ta ta bangare biyu, ko dai falalar da musulunci yake da ita akan sauran addinai, a ce ya fi sauran addinai, ko kuma falalar da musulunci yake da ita akan mabiyansa musulmi, cewa ga abin da za su samu in sun zama in sun yi musulunci. To wannan hadisin a wani bangare yake? Na biyu, yawwa, falala ce da musulmi saboda zamansa musulmi zai same ta. Wacce ce zamansa? Akan hanya madaidaiciya, kuma akan sunna. Shi ne kawai wanda idan ya ji tsoron Allah, in ya tuno Allah, kuma zuwa hawaye ya zubo masa, ya yi kuka saboda tsoron Allah, to sai ya zama wuta ba za ta taba shi ba, da sharadin yana kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe wannan ya nuna mana tsayuwa akan musulunci, tsayuwa akan sunna abu ne mai halala, shikenan abin da ake so a gani. To sai yace kuma yanzu, qala, sannan ya ci gaba yace, fa innahu laysa min abdin, a babu wani ba, wannan maimaitawa zai kawo mana ɗaya jumla ta biyu din, laysa min abdin, babu wani bawa, ala sabirin wa sunnatin, wanda yake kan tafarki da kuma sunna ko musulunci gaba daya, zakara rahmana, wanda ya tuno ubangiji, fafadat aynahu, idan sai kwarara, min khashiyati Allah, saboda tsoron Allah, fatamassahu an-nar, sannan kuma a ce wuta ta taba shi, wannan ba zai faru ba. To ga jumla ta biyu, wa laysa min abdin, haka nan babu wani bawa wanda siffarsa ita ce zai zama ala sabilin wa sunnatin, yana kan tafarkin musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zakara rahmana, shi ma ya tuno ubangiji mai rahama, ko ya ambaci Allah, fataqsha'arra nan sai ku gyara, a cire alifun, in kun ga ai mun kuka koma asalin hadisin gashi can, wa laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin, yawa faqsha'arra, ta'un za a cire ami da ita qafun, faqsha'arra sinan ya kuskure, ya sa mana ta'un kawai da shimu, qafun za a sa qaf, yawa, wa laysa min abdin, babu wani bawa, ala sabilin wa sunnatin, bisa musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zakarar rahmane, wanda zai ambato zai tuno ubangiji mai rahama, faqsha'arra jilduhu, sai tsika jikinsa ta tashi, min khashiyati Allah, saboda tsoron Allah, illa kana mithluhu, wa illa kana masaluhu, sai face ya zama shi kuma kwatankwacinsa, misalinsa shine kamasali shajaratin yabisa waraquha, kamar kwatankwasin bishiya wadda ganyenta ya kai kashe ya bushe ila akhirihi ma'ana ka bi hadisin har zuwa kashe ai ba ku manta ba ko idan bishiya ta kai kashe ma'ana ganyen ya kai kashe me yake faruwa iska sai ta taso in ta kada wannan bishiya me zai faru sai ganyen nan sai ya zubo to shi ma wannan mutumin wanda zai tuno ubangiji har tsikar jikinsa ta tashi to me zai faru yadda ganyen bishiya ke zubowa in iska ta kada shi shi kuma haka zunubansa za su rika zubowa suna faduwa daga jikinsa ma'ana za a yafe masa zunubansa wannan falala ce ta nawa ta biyu a cikin wannan hadisi falalar farko wuta ba za ta taba shi ba falala ta biyu ita ce a zunubansa za su zube Allah zai kankare masa su amma duka akan sharadin me an yakuna ala sabilin usunnati kam shi ne su ke cewa ila akhirihi yani yana nufin anna dhunuba tahatat anhu za ta zube ma'ana zunubai za su zube anhu daga jikin shi wannan mutumin nan an faɗi anhu sai ka ji kamar jikin ne saboda an kwatanta da bishiya amma tunda zunubai umurun ne na ma'ani ba hissiya bane babu wanda ke ganin zunubinsa a jikinsa ballantana ya tsige in tsigewa ake ballantana ya yanke in yankewa ake ballantana ya wanke in wankewa ake ko don haka an siffanta ne saboda an kwatanta shi daga wato da bishiya amma abinda ake nufi Allah zai kankare su za su zube za su tafi ba za a same su kuma ba za a samu tasirin su a jikinsa ba kama jaa fil hadisi ita kamar da yazo a hadisi لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة وانا منكرا تاشئة أربعون النووية حديثنا أربعين دبيو أسكين أربعون النووية هم بكم من تابع أول سوى يا كيت أن أدم دا أتشي ألا نيجي فدي حديثي قدسي يكي جاوة أن أدم لو بلغت ذنوبك دا ذنوبانك za su kai ananas sama'i anan asalin kalmar anan ana nufin as-sahab gajimare wasu kuma su ce wata fassarar ita ce matukar abin da idanka zai iya gani in ka daga kanka sama shi ake nufi da anan shi ne abin da ake nufi yanzu idan ka daga kanka sama kamar irin yau din nan da rana babu gajimare ba komai to duk iya abin da idanka zai iya ganowa to shi ake nufi da annabi shi yasa su malamai a fassara Hausa suke cewa tsakkin sama ma'ana can kololuwar saman komai inda karshen abin da ka iya gani da idanka to da zunubanka za su rika haɓaka suna girma daga ƙasa suna hauhawa su kai matukar inda idanka zai iya gani na sama sannan sai ka zo wa Allah ran tashin alkiyama ga wannan tilin zunuban sannan ka zo masa da halin cewa baka taba shirka da Allah ba ko kuma ka tuba ka zo masa a yanayin da baka shirka ka mutu ka koma gare shi a halin tauhidi to shi ma Allah madauki sai ce zan zo maka da kwatankwacin wannan tudun zunuban naka zan zo maka da wani abu irin wannan girman duk kuma gafara shi kun fahimci abu yau to wannan shine sai ke shi kuma yana ya dauko mana wannan hadisin dan ya nuna mana irin yadda za a ɗebewa mutum zunubansa kamar yadda bishiya idan iska ta kada ta zunuban suke zuba to haka nan kuma duk girmansu shi ma aka kwatanta shi da girma kamar a ce dutse ko makamancinsa duk irin yadda suka kai tudu to haka Allah madauki zai zo maka da gafara daga gare shi amma da sharadin mai tauhidi kuma wannan shi ma nuna mana tauhidi ashe shi ne sama da komai duk abin da aka aikata na aiki in bai samu doron bayan tauhidi ya hau kansa ba to zai zobe kuma zai faɗi kuma zai amfani ba don haka tauhidi shine kashin bayan a karɓi aikinka don haka ashe kenan wannan shi ma yana karfafa mana wannan hadisi da muke magana a kansa cewa musulunci da tabbata akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban abu in baka same shi ba kai hasara abubuwa da yawa mun fahimci wurin wannan hadisin shi ma yana Tirmidhi shi ma hadisi ne da dai magana akan wani abu na isnadin sa kamar da Ibn Rajab Al-Hanbali ya faɗa cikin Jami'ul Ulum Al-Hikam, yace sanadin sa la ba'sa bihi, la ba'sa bihi. Tirmidhi ne shi ma ya ruwaito shi daga hadisin Anas Ibn Malik. Yace fa inna hadha fadl adh-dhikr, wannan shine falal adh-dhikri, wa annahu man qala, da kuma cewa duk mutumin da yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin, awuni daya ya fadi wannan 100 marra sau 100, ghufirat lahu dhunubuhu, za a gafarta masa zanubansa, wa in kanat mithla zabadil bahr, ko da zanuban nan nasa sun kasance gurgudan wato kumfarte ku samu teku, to ba ruwan ba ma kumfarsa, a ce zanubanka sun kai fadin da girman da taruwar kumfarte ku, to ko sun kai haka Allah madauki zai gafarta wa mutum zanubansa, muddin dai ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 a rana. Da Allah wake wannan kullum suna daga cikin azkaru sabahi wal masa, da suke cikin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a kullum ka ware lokaci bayan sallar asubahi ka zauna kai wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kame mai ta sau 100 ka tashi, Allah madauki zai gafarta maka zanubanka duk yawan su. Idan shaydan ma'anan Allah bai baka tawfiki ba, shaydan ya zo rinjaye akan mutum sai ga ya rayu yana ta zanuban bai taba yin wannan ba. Allah madauki ya bamu dacewa. Wa man qala, haka nan mutumin da yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, shine nan yace ila akhiri ma warada fil adhkar, har zuwa kashin abin da yazo mana a adhkar. Mun san zikirorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa, nau'i daban-daban, da kowanne kuma da bigiran da ake yi. Babu abin da ke sa mutum ya samu natsuwa a zuciyarsa irin zikirin Allah, kamar yadda malamai suke cewa kuma babu abin da ke sa mutum ya samu haske a fuskarsa irin qiyamul layl. Sababi ce naka kaga hasken mutum a fuskar mutum, akwai wani haske da annuri na imani, to qiyamul layl tana haifar da wannan, wanda duk yake son wannan ya riƙa qiyamul layl da ikhlasi shi da Allah. Sannan kuma kamar wannan wanda yake son Allah subhanahu wataala ya bashi natsuwa, duk damuwar da yake ciki, damuwar talauci, ta rashin aiki, ta mecece, in ya nazumci zikirin Allah a koyaushe yana ambaton Allah, za ka ga Allah ya cire masa damuwa. Mutane hankalinsu a tashe, an rasa yadda za a yi, wannan na ce a yi kaza, wannan na ce a yi kaza, sai ko an yi tsakake ga talauci, ba ka da abin da za ka karya, amma hankalinka bai tashi ba. Saboda me? Kana tare da Ubangiji subhanahu wataala, yana ba ka wani abinci da ya fi wancan fa'ida. Allah ta miki. To sai ce idza zakara Allah jalla wa ala, in yatuno Allah subhanahu wa ta'ala bi anwa'il adhkari, da nau'i daban-daban na zikiri, min al ahqqi bit tafdhil, idan shine ce wa man qala kaza da kaza, to jawabin shine ya zama min al ahqqi bit tafdhil al azim, to mutumin da ya zama yayi wannan yana cikin mutanen da suka fi cancantar wannan bil fadli kai bil fadli al azim, da wannan falala wadda take mai girma, alladhi jaa fiha, wadda yazo dangane da waɗannan zikirori, fi halan yana nufin fi hadhihi al-adhkar, wa huwa al-maw'udu bihi, shine wanda aka yi masa alƙawari da shi. Ma'ana nan tambaya ce wa man qala kaza da kaza da kaza, man al-ahqqu bihi, sai a ce huwa man kana ala sabili wa sunnati, wanda ya kasance yana kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shine mafi cancantar ya samu wannan arabu. Ya kuma in Allah indai zamu fahimci wannan magana da malam yake yi, kar mu karanta littafin nan kawai ba mu fahimci kuma ba mu hango abin da yake so mu hango ba. Abin da yake gaya mana shine mutane da yawa kakan samu mai yin kuka saboda tuna Allah, ko kakan samu wanda tsikar jikinsa take tashi saboda ya tuna Ubangiji, kana kuma samun mai yawan zikiri har yanzu, to dukkaninsu babu mai samun falalar wannan abin da yake yi sai wanda ya zama akan sunna. Wannan yana nuna mana ashe kenan yin abu akan sunna shine asasin komai. Duk yawan zikirin mutum in ba akan sunna yake ba, sai ya rasa ladansa. Shine abin da ake nufi anan. yana nuna maka muhimmancin karkare na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, karkare na masa aiki, domin duk mai bid'a ya rena aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi lisani halihi la bi lisani maqalihi, babu mai hankalin dama da zai faɗi wannan. Amma a ce ga zikirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kai watsi da shi ka dauki wani daban wanda ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ka faɗa ko baka faɗa ba, wannan rena manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Musamman kuma wani zaka ga mutane da yawa yanzu, saboda shedan yana zuga su a ta wannan bangaren, mutane sun fi kwadayin wani abu bako bako, wani zikiri sabo sabo da ba a san shi ba a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko sai ga mutun yana ya tara gafaka da lalakani yaje gun wannan malami, naje wani malami yana da lalakani, yana da tara lalakani da yawa, tashi kana da hisbul muslim naira 5 zaka sai shi ko naira 50 kai ko yawa naira 50 zaka sai hisnul muslim, kuma duk waɗannan addu'o'in mafi yawan wanda ake so ka haddace duk akwai su a ciki. Shi kuma wancan zai baka lakanin ya je ka kawo sadaka, la'alla sadakar kuma sai ka bada sama da 1000, ko ba haka bane? Zaka ka zauna ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi tafi daɗi, tafi nutsuwa, tafi sauki, ba taklifi, ba wahala, ba kuma wato ko kwantan daidai ne ko ba daidai bane, kana da tabbacin cewa daidai ce saboda arwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ba mu tawfiki. To mu je, sai ce qala laysa min 'abdi ala sabilin wa sunnatin dhakara ar-rahman ila akhiri, yani mai mai ta dai wannan juz'iyyar ne kawai, yace fa inna hadha, domin ko wannan يدل على عظم شأن التزام المنهج, wannan yadullu yana nuni ala izami, akan girman sha'anin iltizami almanhaj, lazimtar manhaji wato hanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama cewa kana da aqida mai kyau kuma kana kan manhaji mai kyau, tafiya mai kyau hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bisa fahimtar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam. الذي حض الله خص الله جل وعلا به نبيه, wannan hanya wannan tafarki da gudabe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bance manzon sa sallallahu alaihi wasallam da shi, fa innahu jalla wa ala, domin ko Allah madaukaki ja'ala li kulli nabiyyin shir'atan wa minhaja, kama dai fada suratul maida, li kullin ja'alna minhum minkum shir'atan wa minhaja, kowanne daga cikin ku mun sanya masa shari'a da kuma minhaji. Asalin shari'a na gaya mana ko kuma ta kalmar shari'a asalinta a lugar larabci mai take nufi? Hanya da ta saki hanya ta gangara wurin da za a samu ruwa, yar karamar hanya ana tafiya a jeji, to yar hanya karama da za a sake ta a je a samu ruwa ana tafiya da dabbobi, wannan hanya ita ake ce mai shari'a. To daga nan aka ɗauko aka sanya hanyar da za ka bi a matsayinka na musulmi na hukunce-hukuncen Allah, shi ne ake kiranta shari'a. Wa minhaj kuma shi ma hanya wadda take mai haske, wadda aka nuna maka ga inda za ka bi, za ka da duk ma'anarsu hanya da kuma wato ɗabi'a da yanayi da za a bi musamman wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai yake cewa wal manhajul ladhi خص به عليه الصلاة والسلام, وأن منهجيني وأن تفركيني أكاكي بانجي منزل الله صلى الله عليه وسلم إتي هو السبيل والسنة, شيني سبيل واتو تفركين مسلنشي دوكو مسنر منزل الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي كان عليه صحابته, وأن منهجي هو أن هنيا إتي ود صحابان سسكي كي عليه الصلاة والسلام, صحابان منزل الله صلى الله عليه وسلم كينام, واتباع الصحابه تتابعان صحابي معناه ما سبن صحابي وتابعوهم الى يوم الدين وكما ما سبن سو هر تاشين القيامه يو هر ران ساكمكو منا روكون الله مدكي يا سانيا مو اكن wannan hanya hanyar da kai kanka kana yin ta baka kokonto wallahi hanya daya ce duk wanda yace maka akwai hanyoyi ko kowanne in an rabu ma daga ba za a hadu ba wanda za a hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai guda daya ta Qur'ani da kuma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In dai kana da basira to ka tsaya kan wadda ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da ita, ba wata dabara, wata ko wadda ba ita ba,
ka binciki har zuciyar masu ita kokari suke su yi istihadin da za a ce mata ai ita ma ba laifi shikenan fa abin da suke so kuma haka bane matukar abin da za a shine ayi kokari a ce ai to ita ma ba laifi ita ma ba laifi ma'ana ta dan samu wuri a kara ta amma ta asalin ita ake so a kira ka zuwa gare ta kar ka bari kai wasa ka tsaya akan ta tabbaci babu kokonto ita ce yaqini kana binta to sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a hadu da shi na alheri Allah ya hada mu da shi yace wali hada dan haka lamashtabahat turuq yayin da hanyoyi suka yi kama da juna suka rikice shine ishtibahi wannan ita ma hanya ce wannan ma hanya ce duk sun rikice muka kai ka rasa wacce zaka bi waqtalafat as-subul hanyoyin duk sun saba wannan tayi nan wannan tayi nan wa tanawwa'at al-ara'u ra'ayoyi wal afhamu da fahimce fahimce tanawwa'at sun yi nau'i nau'i sun yawaita wal ahwa'u da kuma son zuciya daban-daban ga sunan min qadimin tun cancan baya da dadewa sun riga sun sassaba kanan naji to mai tsira shine zai kasance marraja'a bi basarihi wa basiratihi duk mutumin da zai koma da idansa na fuska na gani da kuma basirarsa ta zuciya zai tattara da idansa da basirarsa wa qalbihi da kuma zuciyarsa ya koma ila ma qabla huduthi tilkal firaq wal ahwa'i ya tattara ya koma zuwa zamanin kafin faruwar rabe-raben nan saboda rabe-raben nan akwai lokacin da babu su ko duk wanda ya karanta maka tarihi ya san lokacin da al'umma da take a hade to wannan zamanin kai kokari ka koma cikin sa ba da rayuwarka ta yanzu ba da jikinka ba a'a da ruhinka da kuma abinda zaka yi iltizami ka je ka kama hanyar nan saboda ita ba ta bata ba ko tana nan akwai inda za a dauki hannu a dora akan ta ita ce a Qur'ani ita ce a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma littafin da suke bayanin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'an su dan Allah ko ne ya ishe ka misali ka duba ka gani duk hanyar da ba wannan ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga cewa wani abu daban ake dora ka akan sa ba wannan ba kun yadda da mai kuka yadda wanda duk baya kan wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji da wani kaikayi a zuciyarsa in ana zancanta zai ji shi baya so ko dan bai saba ba ba akan ta ya tashi ba ko an dora shi akan wata yafi son a fadi waccan to amma fa a can kasan zuciyarsa kuma akwai kokonto wani malami yana faɗa babu wani mai bid'a sai face a zuciyarsa akwai kokonto ba za ka iya samun yaqini ba in kana kan hanyar da ba daidai ba yaqini yana samuwa ne in kana kan hanya wadda take daidai Allah tabbatar da mu a hanyar daidai to sai yace wa huwa az-zamanul ladhi ajma'a fihi al-muslimun wannan zamani ne wanda aka yi shi kafin wannan rarrabuwar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rarrabuwa akwai dariƙar wani da dariƙar wani da hanyar wani da kungiyar wani akwai musulunci guda nawa ne daya to wannan musuluncin shi ake so a koma kun fahimci abin musuluncin zamanin manzo Allah musuluncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar sahabbansa akai ka duba a ce rayuwarka sallarka azuminka zakkarka hajjinka tafiyarka cin abincinka motsinka bashashar da zaka yi wa dan uwanka girmama iyayenka sadakar da zaka bayar mu'amala da mutane duk ta zama irin ta sayyidina Abubakar wannan da dadi ko ba dadi ta zama irin ta sa kuma dan tana dama ta sa shi irin ta manzo Allah sai sallallahu alaihi wasallam dan aurin sa ya koya wannan zamani ne yafi tsarkin a ce ka tafi can kai koyi da su wannan shine fa ake cewa salafiyya da kuke ji ana cewa cewa koyi da salaf zuwa ya salaf sune su Abubakar dinnan sune salaf ba abun kiyama bane amma a zamanin yanzu da yake shi ake yaka wannan abu eh yanzu ne sai a ce to salafiyya ɗan rikici ɗan kaza ɗan kaza sai alika duk wata fitina sai alika tare da cewa wallahi duk fitinar da muke ciki yanzu babu maganin ta in ba kowa mawa zuwa ga salafiyyar ba duk wani abu da zaka koma duk wani tafarki duk wata hanya in ba ita din ba zaka fitina ce da rikici zaka koma kanta ko dai ra'ayin wani ne ya dora ko ni tsari ne daban wanda ba shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ba wanda duk a cike yake da kokonto da rashin yaqini da kuma kaucewa daga hanyar da Allah zai yarda da ita muna roƙon Allah tabbatar da mu akan hanyar daidai to mu je na taba ga mana wata magana kuma ba sau ɗaya ba ina ta nanata ta cewa a duba a gani wata rana wani mutum ya bugo min waya saboda ina sauraron ko wannan ko wasu darussa yake cewa akwai wani abu da ka faɗa na daɗe ina tunaninsa kuma na juya na juya na ga wallahi haka yake menene wannan zancen cewa wai me muke so ne mu a duniyan nan mun kuma koma lahira me muke so mu samu muna so Allah gafarta mana kuma mu shiga aljanna ko yawa sai in ce mana yanzu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna aljanna ko ba su aljanna ko da hukuman a hukunci kafin tashin alkiyama ko kuma a gaskiyan a rayuwar barzakhu Allah madauki ya sanya ayin aljanna ne tabbata ba kokonto to me suka aikata suka cancanci shiga aljanna menene musuluncin nan dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bin qur'anin nan da kuma su karantarwar da ya musu ta yau da kullun da suka dauka da ita suka shiga aljanna to in kowa aljanna yake so akwai bukatar sai ya karumo wasu hanyoyin ya kara tunda waccan din ita kadai ta isa shiga aljanna shine zancen dan haka in ka tsaya kan waccan ita ce hanya ma wadda tafi dacewa da a shiga aljanna duk wata hanya da ba ita ba ba ta da tabbas kuma za ta kai ga inda za ka yi kokonto waccan ko akwai yaqini qur'ani Allah mutaki ya gaya mana cewa wanda suka bi ta suna aljanna yanzu cikinan in ka fahimci wannan ba za ka bari ka bi wata hanya ba wadda ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan kenan sai ke cewa har yanzu wa huwa az-zamanu alladhi ajma'a fihi al-muslimun 'ala al-aqidati wannan zamani shine zamanin da musulmi suka yi ijma'i suka hadu 'ala al-aqidati akan aqida ba samu sabani ba tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan aqida wani zai ce ai sun yi sabani har an yi yaki akan maganar khalifanci ko to maganar khalifanci magana ce ta ijtihadi ba ta aqida ba daga baya waɗanda suka dauki wani mauqifi dangane da wannan su ne suka mai da ita ta aqida ko ba shi zance na wanda suka yi na farko zamanin bayan kashe Uthman bangaren Muawiya da bangaren Ali radiyallahu ta'ala anhu menene ya haifar da su shin sabanin da suka yi sabani ne na tsakanin musulmi da kafiri don haka ba na aqida bane ijtihadi ne wannan yana cewa ya kamata ai kaza wannan yana cewa ya kamata ai kaza aka kasa daidaitawa har aka yi yaki amma a lokacin nan Ali radiyallahu ta'ala anhu yake fada da aka ce waɗannan kafirai ne musamman da aka tambaye shi dangane da khawarijawa sai ce su fa daga kafirci fa suka gudo kun gamsu zancen kafirci suka gudo suka bar shi suka dawo ba sa son kafirci kuma akan su suke kokarin yakan dangane da gefen Muawiya kuma yace ikhwanuna bagaw alaina yace ɗan uwanmu ne kawai suka yi mana tawaye daga kalma ta rikici ne da ya faru akan matsalolin da ya halatta ayi istihadi a cikin su da bai halatta ayi istihadi ba da kalma ce ta la ilaha illallah ko a ce gefen Ali ko gefen Muawiya wani na bautawa wani ubangiji ba Allah ba ko wasu abubuwa asasiyatin aqidar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su da sai a ce wannan sabani ne na aqida kun fahimci abin yawa duk sabanin da a cikin sa wani zai ce wani kafiri ne to shine sabanin aqida kun fahimci wannan ko ka a wancan sabanin ai ba a samu wannan ba bal in aka samu wanda suka mutu a yakin taruwa ake gaba ɗaya fa ai musu sallah da ƴan wancan gefen da ƴan wannan gefen sai a taru ayi waɗanda suka mutu sallah to kaga ashe kenan duk a musulunci ake to ashe kenan a zamanin sahabbai ba a samu sabani akan aqida ba shine zancen da ake illa abin da ya shafi furu'ul aqida wani kuma matsaloli ne na ijtihadi a cikin furu'ul aqida yanzu misali kamar sabanin Ibn Abbas da Aisha radiyallahu ta'ala anha dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin ya ga Allah ko bai ga Allah ba ko Aisha tana cewa duk mutumin da yace maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to ƙarya yake Ibn Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah bi fu'adihi da zuciyarsa shine har Imam Ahmad bin Hanbal yace ashi kenan ba sabani dama Aisha ta yi itlaki ne tana nufin da ido, shi kuma yayi abin nan, yayi bayani, yayi taqyidi, ya ce bi fuadihi, don haka maganar gani da ido kowa babu ita a wurinsa. Shikenan, don haka in ka bi abubuwan zaka ga cewa babu sabani tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babin aqida. Wa ala sabili wassunnati, ma'ana ajma'a fihi almuslimun, musulmi sun hadu har yanzu a wancan zamani, ala sabili akan tafarki ɗaya ne, wa as-sunnati da kuma sunna ɗaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wa huwa zamanu sahabati ridwanullahi alaihim, shine zamanin sahabbai radiyallahu anhum, qabla huduthi al-ikhtilafi, kafin sabani ya uku. To sai ce fa inna sahabata ridwanullahi alaihim, domin ku su sahabbai, laysa fihim man ibtada'a bid'atan, babu mutum ɗaya daga cikinsu da ya kirkiro wata bid'a. Ba za ka taɓa jin wata bid'a bakariya, bid'a umariya ba, bid'a wance-wance, gaba ɗayansu tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bi. Ai, ba ku manta ba, mun yi magana a darasin Alhamis ne ko, lokacin da muke magana a kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya salla a kan mumbari, ko aina kawo mana hadisin Abu Mas'ud al-Badri, yayin da Hudhaifa ya hau kan dakali ya nemi su sallah, me yayi? Ya jawo shi, saboda su a lokacin gaba ɗayansu sun hadu akan cewa wannan abun fa da aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su akai, shi kadai shine tafarki, ba su taba ganin yayi haka ba, dan haka sauko a cikin sallar sai ya jawo shi. Su a tsakaninsu za su iya wannan fahimtar, shi yasa da ya sauko bai kawo masa duka ba, ba a yi fada ba, saboda ba irin mu bane su. In yanzu ne liman yana mumbari ka jawo shi, dama tashi hankali fada zai, shi zai kokarin kare matsayinsa ne, ba zancen cewa an nuna masa cewa yana kan abu wani ba daidai ba, ko shi yasa dama kai kuma da ka san akwai irin wannan, to kar kai masa haka, tunda shi ba irin zamanin sahabbai yake ba. Amma su wancan da yayi sai ya gamsu. Ku duba kuma lokacin da Sayyidina Uthman da aka zo aikin haji a kwanan Mina, sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kwanakin Mina shine kowace sallah mai raka'a hudu ayi ta raka'a biyu, ba dan tafiya ba, saboda haka sunnar haji take. Sayyidina Uthman sai ijtihadin ai ba matsala, tunda sun dade a Makka ko wani abu, bari ya cika sallah, sai ya cika sallah. Ana sallama sai mutane suka zo suka samu Ibn Mas'ud, yaya za ku bar shi yayi kari akan yadda muka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake? Sai ce akrahul khilafa, yace ina tsoron sabani, ku bar mu da shi, mu za mu yi masa magana, domin in nayi magana da shi a cikin jama'a ila a samu matsalar da maimakon a hada kai sai a samu rabuwar kai, to kun ga fiqhun sahabbai kenan. Sai ce sai na bari, sai daga ba sai mu je mu same shi, ai ka ji kaza da kaza da kaza ga yadda yake. Da haka kuma suka yi maganin tsakaninsu, ya zama an samu matsalolin yan kadan waɗanda aka samu. Yanzu ba, yanzu idan da zama ake ana lissafa matsalolin da suka faru tsakanin sahabbai, yan kadan za ka kawo. Amma haduwar da suka yi da yada addini, da har ya kai ga rabin duniya a cikin shekara 25, rabin duniya an mamaye shi da musulunci, shekara 25 kawai da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ka san cewa ba karamin aiki suka yi ba. Yanzu wacce manufa ce za a iya yada ta a shekara 25 ta game duniya baki daya? Har yanzu wasu kokari suke, wasu shekara 100, wasu shekara 1000 sun kasa sa manufar su ta karbi a zuciyar wasu, saboda me? Ba ita ce ta gaskiya ba, kuma masu yin ta ba masu gaskiya bane. Amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku duba ku gani, shekara 25 bace cika ba da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da musulunci ya rusa manyan dauloli da su ake tsoro a duniya. Su wa suka yi wannan abu? Duka sai Allah mai kidan ya nuna mana muhimmancin aikin da sahabbai suka yi, sai ya bar abun ba a yi shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, dan kar a ce ai dama in ba zamanin sa ba wani abun ba za a cin masa ba. Sai ya baiwa sahabbai, su suka yi waɗannan aiki, ba dan sun tsaya akan wannan manhajin ba, da ba a ci nasara ba. Dan haka duk wani sabani da kuke gani muna kansa, wallahi in kowa zai aje son zuciyarsa a koma ta farki irin na sahabbai, duk za mu dinki. Ba magana sai ta duk abin da kaga ya zo dama, san zuciya ce, neman girma ne, matsayi ne ake karewa, amfanin duniya ake karewa, shine mafi yawan sabanin mu yanzu akan haka ne, in banda waɗanda dai aka samu sabani na aqida na asali da su. Allah san mace to ai tunda zuwa aka baka baka daga ba sai yanzu da ka yanzu saura biyu ma kenan ko musamin da zamu tsaya sai ce laysa fihim man ahdatha hadafan a cikin sahabbai babu wanda ya faru wani fararren abu bal inna man ahdatha al hadatha wanda ya farar da wani fararren abu wabtada'a al bid'a ya kirkiro bid'o'i al bid'a jam'in al bid'ati guda daya al bid'a ita ce mai takuri in aka cire takuri ya zama jam'i mun gane yawa wabtada'a al bid'a ya kirkiro bid'o'i man ata ba'dahu wanda suka zo bayan su sune wadanda suka kirkiro bid'o'i suka farar da abubuwa wa inna ma hum su kuwa najjahumullahu jalla wa ala Allah ya tsare su subhanahu wa ta'ala fakanu nujuman yuhtada biha sai suka zama taurari da ake shiryuwa da su yadda matafiyi in yana tafiya cikin dare ai yana duba in dai yana da ilimin taurari zai gane cewa tauraruwa kaza tana arewa da Ka'aba wannan tana gabas da Ka'aba in an bi ta za a je gari kaza dan haka suke sai mutum ya tinkari jeji ya tafi to kamar yadda taurari ake amfani da su wajen shiriya to haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muyi amfani da su wajen mu shiryu yawa duk abin da aka ce maka shine tafarkin su to shine tafarkin da ya kamata ka bi domin ba su yi bid'a ba tunda ko ba su yi bid'a ba mu je mu liku da su mu bi hanyar su sune akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbace kuma ita ce wadda za a tsira ta hanyar ta banda ita babu hanyar tsira duk wanda ya saba musu ya kisu ko ya kafurta musu ko ya fito wani abu daban ba hanyar su ba to shi ya bi hanyar da ba zai tsira ba Allah subhanahu wataala muke roko ya tabbatar da mu akan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hanyar sahabbansa da tabi'ai Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga aukawa cikin abin da ba daidai ba na tafarki ko na iri tafarkin da aka gina shi akan son zuciya ko wani ra'ayoyi kamar yadda zamu zo mu ji muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara bar mu cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa Allah kuma ya biya wa kowa buƙatunsa na alheri Allah ya sare wa kowa abin da ya kuntata na lamarinsa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba wa marasa lafiya lafiya waɗanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu muna ƙara addu'a mai girma sarkin gabas Allah ya ƙara masa lafiya da shi da ƴan uwan mu baki ɗaya wanda duk ba shi da lafiya a asibiti ne ko a gida Allah ya ba su lafiya wannan annoba ta zazzabi da ake a kowanne gida muna roƙon Allah mudike dakatar da ita haka Allah ya sa kafara ne na zunubai Allah kuma ya gafartawa waɗanda suka rasu sakamakon ta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.